Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, da 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 sangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba, 23 ga watan Mayu na shekarar 2018. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dattawan Najeriya ta gana da manyan jami'an tsaron ƙasar yau Laraba akan yadda za a magance matsalar makamai da kuma kashe-kashen da ake yi a ƙasar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan abin da kuke gani za a iya yi don inganta tsaro, musamman ma magance kashe-kashe da ake yi a Najeriya. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-6555. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga ƙasar Ghana. Bayan haka za ku ji tasirin watan Ramadan, amma kafin nan sai a gyara zama a jahalin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wani gargaɗin kiwon lafiya ga Amurkawa da ke zaune a China, biyo bayan wani rahoto da aka fitar akan wani ma'aikacin gwamnatin Amurka a Gwanzu wadda ya kamu da wata cutar da ba a san kanta ba, inda yake jin wani abu a jikinsa na ba sabanban wanda ya hada da jin wata ƙara da kuma ƙaiƙayi. Ofishin jakadancin Amurka a Beijing ya faɗa cewa an dawo da ma'aikacin Amurka domin a gudanar da bincike wanda aka same shi da lahani a kwakwalwa. Gargaɗin kiwon lafiyar na cewa gwamnatin Amurka ba ta gano mafarin alamomin cutar ba, kana kuma ba ta samu ƙarin wani bayani wani ya kamu da irin wannan cuta a cikin China, amma dai tana ɗaukar wannan rahoton da muhimmanci. Ta shawarci duk wanda ya ji wani yanayi a jikinsa da bai saba ji ba na alamomin cuta da ya zo masa da wata ƙara ta daban ko kuma ciwo na haƙarƙari, kada ya nemi sanin mafarin alamomin cutar, maimakon haka sai ya bar wurin ya koma inda babu waɗannan abubuwa. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana aiki ga dangadan ta gano mafarin wannan lamari, a cewar mai magana da yawu ma'aikatar Heather Nauert. Ma'aikatar harkokin wajen ta ce za ta aike da rukunin likitoci zuwa Gwanju a farkon mako mai zuwa su gudanar da gwaje-gwaje akan ma'aikatan jakadancin Amurka a Beijing waɗanda suka buƙaci yin hakan. Jama'a a Najeriya sun ce mutane 12 sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kwalara a cikin 'yan kwanakin nan. Sama da mutane 100 da suke fama da ciwo tun bayan lokacin da aka samu ɓarkewar cutar a yankin Mubi da ke jihar Adamawa arewa maso gabashin ƙasar. Ƙwayar cutar kwalara tana bazuwa ne ta cikin abinci ko ruwa da ke ɗauke da guba. Cutar tana sa yawan gudawa da harasuwa da kuma ƙarar da ruwa a jikin mutum, kana kuma tana hallaka mutum cikin gaggawa idan ba a yi jinyarta ba. Yaƙi da gwamnatin Kamaru ta ayyana tsakaninta da mayakan sa kai na 'yan awarin Ingilishi wanda ke neman 'yanci daga ƙasar da take amfani da harsunan Ingilishi da Faransanci ya ci rayuka da dama, kana kuma ya raunata mutane a ɓangarorin sojojin ƙasar da kuma mayakan sa kan. Ɗaruruwan mutane sun mutu, wasu kuma sun ɓace a cikin wannan fadar da aka kwashe watanni 6 ana yi. Akwai mutane 60 da suka ji rauni kwance a asibiti. Hukumomi sun baiwa muryar Amurka izinin tattaunawa da wani soja ɗaya wanda yake jinya. Saji Achilles Nono Atuaba ya ce ya samu kansa a cikin asibiti, yana kwance ne a asibiti makonni 2 da suka shuɗe bayan ya samu kansa a cikin wani hari da aka kaiwa wani ayarin sojoji da yake ciki. Mayakan 'yan awarin sun ci alwashin cewa za su ci gaba da yin wannan fadar har sai an ba su daman kafa ƙasa mai cin gashin kanta. sama da ƙauyuka 70 ne aka kona. Kana Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce dubun-dubatan mutane sun arce daga gidajensu sun shiga daji. Wasu kuma sun shiga yankunan masu amfani da harshen Faransanci. Akalla mutane 20,000 ne suka tsallaka zuwa Najeriya. Mutane 200 a cikin su sun mutu, wasu 100 kuma sun bace. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin ƙasar Faransa Jean-Yves Le Drian ya faɗa a yau Laraba cewa idan Amurka ta kuskura ta ɗora wani ƙarin sabon takunkumi a kan Iran, zai jefa gabas ta tsakiya a cikin rikici. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi barazana a farkon wannan mako cewa za a ɗora wa Iran mummunar takunkumin kuɗi da ba a taɓa ganin irinsa ba, inda idan ba ta sake halayenta ba, inda ya lissafo jerin buƙatu 12 a kan sabuwar yarjejeniyar nukuliyar. Le Drian ya faɗa wa gidan rediyon ƙasar cewa wato za a ɗora waɗannan sabbin takunkumi.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bazuwar miyagun makamai da kashe-kashen jama'a a Najeriya wani babban kalubale ne da gwamnatin kasar ke kokarin magancewa, ko a yau Laraba ma sai da Majalisar Dattawan Najeriya ta gana da manyan jami'an tsaron kasar akan batun yadda za a inganta tsaro. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na da ƙarin bayani.
Baya ga kisan mutane da rahotanni suka nuna cewa ya auku a yawancin jihohin ƙasar nan, a wani jikon ma sojoji da jami'an 'yan sanda ne aka kashe a ƙoƙarinsu na kare rayukan jama'a, wato lalacewar wannan al'amari da kuma yawan makamai da suka bazu a hannayen jama'a ya sa Majalisar Dattawa ta shafe sa'o'i 4 tana ganawa da manyan jami'an tsaron ƙasar domin jin yadda al'amarin tsaro ya taɓarɓare. Mai magana da yawun Majalisar Dattawa Sanata Aliyu Sabi Abdullahi ya mani bayanin ganawar tasu.
Masu amfani da bindigogi, ya aka yi bindigogin suka shigo Najeriya? Su wake yin bindigogin? Daga ina bindigogin ke shigowa? Wa'innan matsaloli ne. In aka dubi watan iyakanmu da sauran kasashe, za a ga cewa mutane na shigo da duk abin da suka dama, ko ba haka ba? Immigration da customs ba su da ƙarfin da za su iya su hana wa'innan abubuwan. To abubuwan da muke duba kenan. Saboda haka ba magana ne na mutum ɗaya kawai ba, mun duba ne tsaro baki ɗayanta, yaya za a yi a inganta shi.
Shi kuwa Sanata Abu Ibrahim, wanda shi ne shugaban kwamitin kula da sha'anin 'yan sanda, cewa ya yi imma wata matsala ce ta rashin kuɗi domin aiwatar da ayyukansu yadda ya kamata, majalisar za ta ɗauki mataki a kai.
Abin ya fito a hili, ba yadda za a yi mu samu cewa an samu zaman lahiyar da ake so idan baka ba masu kula da tsaron ƙasa ba isassun kuɗi, da police da sojoji a samu isassun kuɗi. Yanzu shi ne za mu duba mu gani. Kuma ma ana maganar coordination, don saboda ga kowa na aikin shi, amma ba a samu yadda za a yi a riƙa haɗa kawunan su ba, suna zama tare, suna ba juna shawarwari akan abin da ya kamata a yi, da kuma ma in sun samu wasu labarai, wasu information su riƙa ba junansu, to ake ƙoƙari yadda za a samu ko wani office za a samu sabo, ko wani abu zai faru wanda lalle a samu wanda zai iya ba da shugabanci a dukkan security, kamar America suna da abin da suke kira homeland security. To shi ne ake ta tunani abubuwa da za a yi.
Amma General Sale Bala mai ritaya ya ce lalle majalisa ta ɗauko hanyar gyara, amma akwai fahimtar yadda al'amarin tsaro yake, inda jama'a ma ya kamata su taka rawa.
Shi tsaro ba soja bane da 'yan sanda kaɗai. Tsaro na farawa ne daga gida. Shi tattalin jama'a da ƙoshin lafiyarsu da samun aikin matasa da ƙarfafar da iyaye su iya riƙe 'ya'yansu da abinci da asibiti da makaranta da kuma kotu, gunda idan aka cuce ka za ka iya zuwa a fidda ma gaskiyarka. A sabuwar zamani da ake zancen tsaro, duk waɗannan su ne matasan tsaro. To idan ka duba za ka lura da cewa kowane fanni na waɗannan abeban a ƙasa ana samun matsala.
A yau ma dai shugaban kwastan bai zo taron ba, shi ma su feto jana na 'yan sanda Ibrahim Idris, muƙaddashinsa Joshua Kabila shi ne ya wakilce shi a wajen taron. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda.
Zama lau lafiya shi ne cigaban Najeriya. ka sanar da ni yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai dai ni mu zauna lafiya kar wadansu su samu a matsala
to madalla duk da cewa jami'an tsaron Najeriya na kokarin su wajen kiyaye tsaro a kasar ana ci gaba da samun kashe-kashe a wannan kasa to me kuke gani ya kamata kuma a yi don magance wannan babban matsalar abinda muke so mu ji kenan daga gare ku sai a kira a bayyana ra'ayi
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
Kira mu na farko ya zo ne daga Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Ina magana da Nuhu Bulama Garba ne daga Sandam Bulan Local Government Yobe State.
To Mallam Nuhu Bulama muna jin ka.
To abin da ke faruwa a halin yanzu.
Eh.
Da shawaran da zan bayar shine inda har mutanen al'ummar Najeriya za su fahimta. Shine hadin kai ne ya kamata a taho baki daya a yi don neman ciwon gaskiya halin da ake ciki a kasan ya kai inda ya kai da mutane su nisa da zuciyarsu daina son zuciya a cikin al'amuran baki daya na Najeriya nan.
To mun gode Mallam Nuhu Bulama daga Yobe yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
To amadala malama ya aiki.
Aiki da godiya da wa muke magana.
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari-bari har kuta na jihar Nasarawa.
To Malam Bashir muna jinka.
To a gaskiya abin takeici ne abubuwan da ke faruwa a Najeriya musamman fannin tsaro kuma a gaskiya yana da kyau kware da gaskiya a karfafa tsaro a bakin iyakoki don kuwa ana shigar da makamai don kuwa abin tambaya ne yayi waɗannan makamai da ake shigo waɗansu ake kashe-kashen mutane daga yana suke shigowa ai suna shigowa ne ta boda. To yana da kyau kware da gaskiya karfafa bincike kuma duk wanda aka
to Bashir Tela layin ka ya goce yanzu kuma za mu je jihar Neja. Salamu alaikum da wa muke magana daga Neja.
Ana alaikum salam kuna magana da Ibrahim mai gyara satellite ne fan dogar jihar Neja.
To Mallam Ibrahim muna jin ka.
A gaskiya wannan abubuwa kam sun ka azzara. Gaskiya ya kamata gaskiya talakawa su dinga ba da haɗin kai da goyon baya gaskiya a yi maganin wannan matsaloli.
Kamar ta yaya kake gani za su ba da haɗin kan?
Kowa, ku gani akwai matsaloli na man talakawa ba su ba jami'an tsaro haɗin kai wajen bayyana marasa gaskiya. To shi ke kawo matsaloli a ƙasar nan.
To mun gode Mallam Ibrahim mai gyaran waya yanzu kuma bari mu je Kaduna.
To Ajama dan barka da yammaci.
Barka ka dai Mallam Murtala kana lafiya?
Lafiya kala Ajama dan. Sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To muna jin ka.
To a Ajama Maryam kin san shi duk mutum fa in bai san kan abu ba bai san ta inda zai fara ba. Abinda muke biyo jami'an tsaro sai sun dawo suna wayonmu da mutane kai dinga bi primary suna tara al'umman kowanne gari ana dan waya musu da kai kun ga mutum mara gaskiya ga yanda za ku tunkare shi ga yanda za ku gane mai laifi amma kai ba a ba wayar da kai ba komai za ka gane mara laifi in ka gan shi ma da kayan wani mugu abu za ka kama shi misali amma ana wayar musu da kai haka to haka sai mutum dama an ba shi dan training ya ga mutum da dan wani abin cutarwa ya san da zai tunkare shi da fatan za ku tashi lafiya.
To Allah ya sa mun gode Mallam Murtala yanzu kuma bari mu je kudancin Najeriya daga Onitsha.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da wa muke magana?
Kuna magana da Ismail Yusuf ne.
To Mallam Ismail muna jin ka.
Eh a gaskiya ina so gwamnatin Najeriya ta gada kafa matakan tsaro shigowa da gwamnati makamai da ake shigowa da shi. Yawwa saboda ana ake samun abin nan kuma duk wanda aka kama shi a hukuntar da shi. Nagode.
To mu ma mun gode Malam Ismaila Yusuf daga
Onitsha.
Gode da ra'ayinka. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Mun samu wani kiran daga Kano.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Kano?
Kuna magana da Abdullah Abubakar Dogwa, local government jihar Kano Bakarfa.
To Malam Abdullah Abubakar, muna jin ka.
Ni ina muku fata alheri ne da nake ta kiran ku, bana samun ku yau na same ku.
Allah sarki. To mun gode. Menene ra'ayinka?
Wannan maulidin da kuke yi yana burgiya kuma yana taimakawa.
To me zaka ce game da kashe-kashen da ake yi a Najeriya, ta ya kake gani za a magance su?
To wannan tsaro shine abin da za mu magance, sharin da za mu bayar da jami'an tsaro da talaka da wanda suke yankin dasar kawa ba da gudunmuwa na rahoto idan an ga masu miyagun ayyuka. Gwamnati kuma ta ɗauki matakan da ta ɗauka ta ƙara ɗauka. In mutum ya kawo rahoto kada a raina shi a karɓi information ɗin shi a tabbatar da abin da yake faruwa.
To mun gode Malam Abdullah Abubakar. Yanzu kuma bari mu je makwabciyar Kano, wato Jigawa.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Mai magana Rabi'u Ugoma daga nan karamar hukumar gagara da ke jihar Jigawa.
To Malam Rabi'u, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Yawwa, to gaskiya dai shi harkar shi hanyar da za a bi a kare wannan kashe-kashe din a Najeriya gaskiya yana ga hannun shugabanninmu. Yawwa, saboda in kika duba, kamata ya ce an samar da dokoki akan su ɗan sanda, sojoji da kuma kwastam da suke bakin boda. Saboda duk kashewar da za a yi, duk kashe-kashen da za a yi, makaman da za a yi amfani da su a Najeriya, ba ma kera su a Najeriya, ana shigo da su ne ta boda daga wasu ƙasashen.
To mun gode Malam Rabi'u. Yanzu kuma bari mu sake komawa jihar Niger. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, da wa muke magana?
Sunana Muktari, muke jira ba kudi a jihar Borno, kasuwar Maiduguri.
To Malam Muktari, muna jin ka.
A matsalan tsaro a ƙasar nan, an yada cewa doron haihuwa kamata ya yi a ce abinci ko ainihin su masu tara da kayan baya ɗin nan da shugabanninsu a zauna da su, don ba an zauna an tattauna da su ba, duk wani tsaron da za a yi gaskiya ba za a gano matsala ba.
To mun gode Malam Muktar Makeri. Har yanzu dai muna nan a jihar Niger, mun sake samun wani kira.
Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To gaskiya ni ra'ayina akan masu da kaya baya, domin saboda gaskiya ainihin Najeriya da Allah ce akwai doka ce ba ta aiki da, doka na aiki da, duk wani al'amari ba za a same shi ba. Don saboda idan na doka na aiki, duk wani akama da laifi a mai hukunci komai matsayin shi, to wani ko ba zai sha'awa ya haka ba, wani ba zai sha'awa ya haka ba.
To mun gode Malam Ibrahim mai wankin hula. Yanzu kuma bari mu sake komawa Kano, wanda shine kiran mu na ƙarshe a yau.
To salamu alaikum Malam, ina miki barka da karuwa.
Barka ka dai, da wa muke magana?
Kina taro da Bakaro ne, wato Umar Ofisa Unguwa Okulai, mai fara kanan jihar Kanan Najeriya, wato Kanan Dagu.
To Umar, muna jin ka.
Ai, duk wanda aka kama irin wannan ya kamata a ce a zartar masa da hukunci. Mun mu gani a ƙasa, kare ya ce a gani a garin ku ana biki a gidanku. Gaskiya wannan abubuwan da muke gani din dai a tafi a gaskiya, dai mu muna ganin cewa ƙarshe dai Umar Ofisa da ina jin zai shiga wani hali a cikin wani abubuwan, kafin ya zo gare shi gaskiya abubuwan za su kare a kansa. Allah ya kawo mana shugabanni na gari, Allah ya ba mu abin da za mu samu. Umar Ofisa da nan jihar Kano, a tashi lafiya.
To Umar Ofisa, mun gode da ra'ayinka, mun kuma gode ga sauran duk waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayoyinsu a wannan fili. Sai kuma gobe idan Allah ya kaimu, za mu sake ba ku wata damar ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu fara labaran wasannin ne da labaran legin din kasar Ghana. A yayin da Accra House of Oak kenan take marar fiskantan club din nan da ake cewa West African Academy wato Wafa a takeici a Baba Yara Sports Stadium dake a Kumasi a cikin legin din Zalefon Premier League. Yayin da Kumasi Asante Kotoko ke shirin tinkaran Elmina Sharks a Kumasi. Sai kuma karawa tsakanin wa All Stars wadda take tsananin fama da kanta a karawa da za ta yi da Inter Allies awa. Sai kuma karawa tsakanin Bechim United da Liberty Professionals. Ebiswa Dwarfs za su yi karijini biligini ne a Cape Coast Stadium da Ashanti Gold. Yayin da Karela United za ta kara da wato zakaran kwallon kafar kasar Ghana Edwana Stars a Anyanasi Camp Park. Dream FC ta shirya ta yi karan batta da ta ci man 11 wonders. In mun koma hukumar kwallon kafar kasar Ghana, labari da ke akwai shine shugaban wannan hukuma Mr. Kusi Yantachi, shugaban kasa Nanadu Dankwaku Akufo-Addo ya kai karansa ga hukumar binciken miyagun ayyuka saboda badakalar da aka same shi Yantachi din da hannu dumu-dumu a cikin sa. Yayin da Anas Damiyaw Anas ya gabatar da wani bincike na kwakwab inda aka same Yantachi yana kokarin shawo kan masu zuba jari da sunan shugaban kasa su zuba jari a cikin sha'anin kwallon kafan kasar Ghana yadda lamarin kwallon kafar zai daukaka. Yana mai fadan cewar zai iya shan hankalin shugaban kasan da sauran manya a ainihin sha'anin kwallon kafar kasar da kuma samun amfani in mun leka yadda gurajen kwallon kafa na kasar Ghana ke taka rawa a ainihin kwallon kafar duniya. Labarin da muke da shi shine Asamoa wato wanda yayi wasansa a Juventus ya kawo ƙarshen wasansa na tsawon shekaru 6 da yayi a yayin da yayi wasansa na ƙarshe inda yayi bankwana da magoya bayan wato club. Bari mu duba wasanni na wadanben zamani. Shugaba Nanadu Dankwaku Fa'adu ya caje zakara na WBO Super Bantamweight Champion kenan Isaac Royal Storm Dugbe ya ci gaba da aiki tukuru kuma ya dage ya kasance ɗayan mafi kyawun ɗan dambe a tarihin Ghana. Anan dandasa aya a cikin shirin Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wannan watan ake bukukuwan samun yancin kan kasar Cuba wanda yan kishin kasa waɗanda suka yi fatan samun yancin kai da aniya na kansu suka yi fafutuka wajen samarwa. Abin takeici shine yadda gajiyayyar mulkin kwamisinanci suka tarwatsa wannan burin a cewar shugaba Donald Trump. Cuba ta kasance ƙarƙashin mulkin zalunci na jam'iyyar kwamisinanci duk da cewa kwana-kwanan nan aka rantsar da sabon shugaban ƙasar Miguel Díaz-Canel. A cewar sabon rahoton Majalisar Harkokin Waje akan batutuwan 'yancin kan Amurka, har yanzu jami'an gwamnatin Cuba suna bin umarnin na gaba da su wajen ci gaba da cin zarafin al'umma da taka hakkokinsu a duk faɗin ƙasar. Duk da haka, a cewar shugaban Amurka, al'ummar Cuba masu jarumta na ci gaba da aiki ƙarƙashin yanayin zalunci da takurarwar da ba misaltuwa don nema wa iyalansu da maido da 'yancin kan al'umma da 'yancin zamantakewa. Sunayen jaruman shugabannin da suka yi yaƙin neman 'yancin kai a Cuba kamar Jose Marti da Antonio Machio na zukatun jama'a a tarihi kamar sunayen tsoffin shugabannin Amurka George Washington da Thomas Jefferson a cewar shugaba Trump. Tarihin da shugabannin suka bari na ci gaba da ƙarfafawa al'umma baya ƙarfin gwiwa domin yaƙin neman demokradiyya da dawowar siyasa, tattalin arziki da 'yancin addini. Shugaba Trump ya jaddada juriyar al'ummar Cuba da gudumawar 'yan asalin Cuba 'yan Amurka wanda ke buƙatar a mutunta su. Amurka na sane da gudummawar da 'yan Cuba suka baiwa duniya kamar rubuce-rubuce, zane-zane, waƙoƙi, fasahar girki da masu ƙananan sana'o'i. Shugaba Trump ya yi kyakkyawar fata ga mutanen Cuba da suke neman 'yanci na gaskiya da kuma mutanen Cuba mazauna Amurka. Ya ce, "Muna tunawa da shugabanni 'yan kishin ƙasa waɗanda suka haska fitilar 'yanci da ba za a bari ta auku ba. Muddin maza da mata za su ci gaba da mafarkin nan gaba. Ya kamata mu sadaukar da kanmu domin tabbatar da an samu ƙasa mai 'yanci da walwala ga al'ummar Cuba." Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi, za ku iya rubuto wa editorials a VOA Washington DC lamba 20237 USA. Za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adreshi www.voanews.com/editorials.
To, kafin ku ji takaitattun labaran duniya, yanzu kuma ga tasirin watan Ramadan.
Assalamu alaikum. Sunana Tahiru Musa Reza, wanda aka fi sani da Bille. Hakika mun shigo wata mai alfarma, watan azumi wanda Allah ya wajabta mana shi, yana cikin farilloli ingantattu. Don haka tasirin wanda na samu a cikin watan azumi, wata mai alfarma, shine na samu canjin rayuwa. Don wata ce mai alfarma wanda manzon Allah ya ce, in ka shiga ciki ka dada kama kanka fiye da da. Tunda aka shiga watan azumin nan, na kama kaina fiye da dade, don wannan umurni ne na manzon Allah. Kuma buri na shine Ubangijin Allah ya hore min abunda zan ba man makwabta, irin su sadaka da zakka da sauransu, wanda Allah ya ka'ida na daidin gurgudu. Ina da niyan haka, don wajibi ne ga musulmi in har yana da abunda zai taimaka.
To, yanzu kuma ga labarai, amma wannan karan a takaice.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wani gargaɗin kiwon lafiya ga Amurkawa da ke zaune a China, biyo bayan wani rahoto da aka fitar akan wani ma'aikacin gwamnatin Amurka a Gwanzu wanda ya kamu da wata cuta wanda ba a san kanta ba, inda yake jin wani abu a jikinsa na ba sabon ba, wanda ya hada da jin wata ƙara da kuma ƙaiƙayi. Ofishin jakadancin Amurka a Beijing ya faɗa cewa an dawo da ma'aikacin Amurka a gudanar da bincike wanda aka same shi da lahani a ƙwaƙwalwa. Gargaɗin kiwon lafiyar na cewar gwamnatin Amurka ba ta gano mafarin alamomin cutar ba. Kana kuma ba ta samu ƙarin wani bayani a kan labari cewa wani ya sake kamuwa da cutar a China, amma dai tana ɗaukar wannan rahoto da muhimmanci. Jama'ai a Najeriya sun ce mutane 12 sun mutu sakamakon kamuwa da cutar kwalara cikin 'yan kwanakin nan. Sama da mutane 100 suke fama da rashin lafiya tun bayan lokacin da aka samu ɓarkewar cutar a yankin Mubi da ke jihar Adamawa a arewa maso gabashin ƙasar. Yaƙi da gwamnatin Kamaru ta ayyana tsakaninta da mayakan sa kai da 'yan aware Ingilishin ƙasar bai neman cin 'yancin kanshi daga ƙasar da take amfani da harsunan Ingilishi da Faransanci ya ci rayuka da dama.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Cedric, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.